Kalubalen da suka yi wa Najeriya tarnaki sun jima suna mayar da hannu agogo baya da kawo kuma bayan kasar asassa daban-daban duk da yake mahukunta su ma sun jima suna cewa suna dokar matakan shawukan kalubalen. Daga cikin su kisan kiyashi da aka yi wa jama'a na daga cikin abubuwan da watakila kan fi dokar hankalin yan kasa. Kamar yadda kasa ga wata daya aka yi asarar daruruwan rayukan jama'ar da basu je ba basu gani ba a jihohin Kaduna da Plateau. Cibiyar nazarin cigaban addinin musulunci ta Najeriya da ke Zaria ta jihar Kaduna a ƙarshen taron da ta gudanar a wannan shekara a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya ta bi sahun masu yin Allah wadda akan kisan kiyashin baya-bayan nan da aka yi a jihar Plateau tare da kalubalantar gwamnati akan kawo ƙarshen irin waɗannan matsalolin. Professor Siraju Abdulrahman shine shugaban kwamitin shirya babban taro na wannan shekara.
Abu ne fara Plateau abun takeici ne kuma abu ne wanda Najeriya ta riga ta shiga cikin wani circle na violence in ba an tashi tsaye ba da gaske ba za a fita daga cikin wannan fitina ba. Amma mun yi imani in gwamnati ta tashi da gaske take yi ta fito da hanyoyi kuma aka hukunta waɗanda suka yi abin da ba daidai ba ƙasar nan za ta zauna lafiya.
Ko abin da ya faru a garin Tudun Biri dake jihar Kaduna har yanzu yana nan cikin zukatan 'yan Najeriya a cewar Professor Siraju Abdulrahman,
wanda har yanzu gwamnati bata hito wata karara ba mutane su domin ko gwamnati ya boye bai isa ba, dole a fito a sanar da mutane ko mutane su ga cewa eh lalle ga wani ya yi laifi a yi punishment din shi, wannan shi zai kawo mana zaman lafiya insha Allah.
Rashin yin hukunci akan masu aikata manyan laifuka har ma dai na yin kisa na daga cikin abubuwan da jama'a ke nuna yatsa akan gwamnati har suna ganin cewa shi ke sa ba a daina aikata irin waɗannan laifukan. To sai dai a mahangar masana lamuran shari'a ba wannan ne kaɗai an matsala ba, domin ai yanzu ba za a rasa waɗanda aka yanke hukuncin kisa ko ɗaurin rai da rai ba a gidajen yari. Barista Muhammad Mansur Aliyu masanin lamuran shari'a ne a Najeriya.
To amma za ka iske wa'innan gwamnati ce take son ta tabbatar an musu, kuma shi yasa da aka kama su aka yi bincike mai kyau aka gabatar da su gaban shari'a kuma aka hukunta su. To amma wa'inda tun daga lokacin tame da ya kamata a kama ba a kama ba, ko kuma an kama gwamnati na da sha'awa ta ki gabatar da su ga kotu, ko kuma an gabatar da su kotu an kawo shaidu ingantattu, akwai da yadda alƙali zai an gabatar mai da shaidu ingantacci harkan shari'a ba inda ya ma ya ce ya saki mutane an dafa ƙara za a hukunta su ne.
Waɗannan da ma wasu ƙalubale kamar rashin samun kyakkyawan shugabanci, fatara, rashin aikin yi, tabarbarewa ayyukan noma da kuma rashin samun haɗin kan 'yan ƙasa da dai sauransu da daga cikin abubuwan da ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun jama'a ke fafutukar taimakawa ganin an magance, inda wannan cibiyar ta nazarin cigaban addinin musulunci a taron ta karo na 26 da ta gudanar a wannan shekara ta mayar da hankali wajen jawo hankalin 'yan Najeriya akan shugabanci da waɗanda ake shugabanta.
Muna son al'umma su fahimci cewa nauyin shugabanci ba ya tsaya ba ne kawai akan shugabanni, duk da yake su ne jagora, amma su kansu al'umma ya kamata su san haƙƙin da ke kansu na yanda za su yi da'a ga shugabanni, shugabanni za su yi musu adalci, yanda za a yi gaskiya da riƙon amana.
Ƙungiyoyi da hukumomi sun jima suna bayar da gudunmawa ta hanyoyi daban-daban akan yadda Najeriya za ta kasance bisa kyakkyawar turba. To sai dai har yanzu a iya cewa kwalliya ta kasa biyan kuɗin sabulu, duk da yake wasu ƙungiyoyin ba su yi ƙasa a gwiwa ba ga ƙoƙarin da suke yi. To koyaushe ne Najeriya za ta hau turban da za ta kai ta ga tudun tsira, lokaci ne kawai zai nuna. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.